sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 2 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya ko Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Da Sarfilu, shugaban Amurka Donald Trump yana ƙara gangami akan yunkurin sa na soke dokar da ke baiwa yaran da aka haifa na Amurka ƴancin zama ɗan ƙasa. Kana an fitar da wani sabon shirin wasan kwaikwayo na haɗin gwiwa domin faɗakar da mutane akan balaguro mai cike da hatsari zuwa Turai. Ma'aikata kuma na kamfanin Google a faɗin duniya sun yajin aiki domin ƙalubalantar yadda kamfanin ke kula da batun neman yin lalata da mata.
To Allah kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da samun yawaitar ayyukan 'yan bindiga a jihar Zamfara, gwamnatin jihar ta fito da wani sabon salon magance matsalar.
Duk wanda ya kama wani mutum mai bindiga AK-47 da bindiga za mu bashi naira miliyan 1. Kuma wannan zai ci gaba in Allah ya yarda domin tabbatar da cewa an rage waɗannan makama a hannu waɗannan mai godiya insha Allah.
Haka kuma za a ji cewa 'yan kungiyar Boko Haram na ci gaba da addabar manoma a arewacin jihar Adamawa.
Wato wani sabon salo ne ya fito yayin da kuma suna girbi bisa ga noma a gonakinsu. Yan Boko Haram sun fito su kore su su girbe kayan baligonansu.
To Allah kyauta, sai a biyo mu domin yin cikakkun rahotannin. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara da yin cikakkun labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Babaya ko Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara gangami akan yunkurin sa na soke dokar da ke baiwa yara da aka haifa a nan Amurka ƴancin zama 'yan ƙasa, yayin da dubban bakin haure suke ƙarasowa a hankali zuwa iyakar kudancin Amurka, da yake jawabi a wurin wani taron gangamin siyasa da yammacin shekarun jiya Laraba kafin zaɓen rabin wa'adi na mako mai zuwa. Trump ya yi kokarin neman goyon bayan jama'a akan shawarar da ya yanke ta soke dokar ƴancin zama ɗan ƙasa ta haihuwa.
Even if they've been on our soil for only a matter of seconds, hundreds of thousands of illegal immigrant children.
Yace cikin lokaci ɗan kalilan idan suka shigo ƙasar mu za ka samu wato dubun da batan bakin haure ko kuma ƴaƴan su ba su da izinin zama ƴan ƙasa kai tsaye, ƴaƴan su sun zama ƴan ƙasar Amurka saboda wannan doka mara ma'ana, kuma nan take sai su samu daman cin kowane amfani da duk ba Amurka zai samu na biliyoyin dala a kowace shekara. Trump ya kuma ce zai aike da sojoji 15,000 a kan iyakar ƙasar da Mexico domin hana ayarin bakin aure da ke zuwa daga tsakiyar nahiyar Amurka waɗanda suke niyyar shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba shiga. Trump ya bayyana bakin hauren a matsayin mutane da ya kamata a ji tsoronsu, ko da yake akasarin bakin hauren suna cewa suna so su shigo Amurka ne domin gujewa tashin hankali kuma su samu rayuwa mai inganci da ba za su iya samu ba a ƙasar su. An fitar da wani sabon shirin wasan kwaikwayo na haɗin gwiwa tsakanin hukumar bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin harkokin bakin haure da masu safarar mutane a Najeriya akan yadda za a faɗakar da mutane daga yin balaguro mai cike da hatsari zuwa Turai. Za a watsa shirin ne na kwaikwayo a cikin salon Turanci na Ingilishi na Broken da Yarbanci da kuma wasu harsuna a jihohin Najeriya guda 6. Radio Speed FM a jihar Edo yana cikin gidajen rediyon da za a watsa wannan shiri da aka yi wa take Abroad Mata, wato batun Turai a Hausance, shirin da aka yi shi kashi 13 akan balaguro da ba bisa ka'ida ba. Kana za a rika ba masu sauraro dama su yi kira ta waya su shigo cikin shirin kai tsaye domin tofa albarkacin bakin su kuma su ba da labari da suka sani akan wannan batun. A kowace shekara dubun dubatar matasa maza da mata daga Afirka ta Yamma suke wannan bulaguro mai wahala suna ratsawa a kan Sahara kuma su shiga tekun Bahar Rum su shiga Turai. Yan fasa kauri da masu safaran mutane ko suna amfani da su kuma suna cin zarafin su akan hanya. Duk da hadarin wannan tafiya, mai magana da yawun hukumar bakin haure ta Majalisar Dinkin Duniya Joel Milman ya ce wannan bulagurum na kara haɓaka. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa hotuna da labaran propaganda da ake ɗorawa akan shafukan zumunta suna nuna akwai rayuwa mai kyau a Turai, lamarin da ke yaudaran bakin haure daga Afirka ta Yamma suna gwada wannan tafiya. Ma'aikatan kamfanin Google a faɗin duniya sun yajin aiki domin nuna ƙalubalantarsu ga yanda kamfanin ke kula da batun neman yin lalata da mata. Wannan yajin aiki ne na gama gari da ma'aikata suke yi a faɗin duniya daga Singapore zuwa Dublin zuwa Sao Paulo da Brazil da kuma Praia. Sai kuma Oklahoma, ma'aikatan na Google suka fice daga ofishinsu domin nuna ƙalubalensu ga yanda wannan kamfani, katafarin kamfani na yanar gizo, yake nuna wariya akan batun neman yin lalata da mata. Sun kuma bayyana matuƙar damuwarsu akan wurin aikin kamfanin. A San Francisco, inda Google yake da ofisoshi da dama, ɗaruruwan ma'aikatan kamfanin sun taru a wata babbar kasuwar zamani inda suka yi jawabi kana suka rike kwalaye masu rubutu da dama. Wani daga ciki na cewa, "Na kai ƙara, amma aka ƙara mashi girma." Zanga-zangar da ma'aikatan kamfanin na Google ta biyo wani rahoto ne wanda jaridar New York Times ta buga da ta bayyana zarge-zargen da aka yi wa manyan shugabannin kamfanin da suka hada da Andy Robbin da aka yi wa lakabi wato uban Android, wanda aka ce an bashi dala miliyan 90 kudin sallama. Robin ya musanta zargin da aka wallafa a jaridan kuma ya ce yawan kudin na sallaman da aka bashin ma ba gaskiya ba ne. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana kira ga Saudi Arabia ta yi kokari ta gano gawar ɗan jaridan nan da aka kashe Jamal Khashoggi, kuma ta mika shi ga ta mika gawar ga iyalansa ba tare da ɓata lokaci ba. An kashe Khashoggi ne a lokacin da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul a watan da ya gabata, a cewar wani mai bincike na Turkiya. Ya zuwa yanzu ba a gano gawar ba, ko da yake cikin watan jiya 'yan sandan Turkiya sun gudanar da bincike a dajin yankin Istanbul da kewaye kusa da garin Yalova, wani wuri da ke kusa da tekun Marmara, ko kuma wato za su iya ganin gawar Khashoggi. Iyalai da abokan arziki sun ce suna neman gawar Khashoggi ne domin cika wasalci da ya yi cewa yana so a binne shi ne a Madina, birni mafi tsarki na biyu ga al'ummar musulmin duniya.
Baba Yakubu Makirke ne ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai 'yan bindigar da ke jihar Zamfara na ci gaba da cin karansu ba babbaka ta hanyar kai hare-hare da kashe majama'a tare da garkuwa da mutane domin kudin fansa. Sai dai gwamnatin jihar ta samu wani sabon salon yaƙi da waɗannan munanan ayyuka, ga rahoton wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna.
Duk da rundunonin soji tare da jiragen yaƙi da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura a jihar Zamfara, ana ci gaba da samun yawaitar ayyukan 'yan bindiga, kama daga kai hare-hare da kisan jama'a har ma da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa wanda a yanzu ya zama ruwan dare a jihar.
A ranar Asabar a wayar garin Lahadi aka shiga garin Dauran da miyagun bindigogi aka ɗauki mutum biyu, ɗayan Alhaji Masaudu. Lahadi a wayar garin Litinin agan suka sake shigowa kuma suka yi awon gaba da mata guda uku da maza biyu. Akwai gari da yake kusa gare mu, birnin Tsaba, shi ma an ɗauki mutum biyu, mace guda da ciki da mutum ɗaya. Sannan akwai ƙauyuka kuma gehuka wanda su ma don an ɗauka. A ranar Lahadin nan ma akwai wani wanda zai zo kasuwa, tsohon kansila ne, yana da motar jigila, ya zo daga Mayasa zai zo kasuwar Dauran, shi ma aka tare shi a cikin daji aka garkuwa da shi. Fasinjan da a cikin wanda za su gudu ma sai da aka gwada aka halbe su. Wannan shi ne muke fama a cikin jihar Zamfara, abu ne wanda mutane yanzu ƙauyuka babu su kwana da idonsu biyu.
To sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar ya ta'allaka wannan yanayin yanayin da rashin iya game dukkan yankunan jihar a lokaci daya na jami'an tsaron dukkuwa da yawan da suke da shi.
Kaga in kace ko wani gunduma uban kasa za ka kai jami'an tsaro, kaga in ka raba wannan number ba ta number ce ta azu a gani ba, amma zaman su anan da farmakin da suke kaiwa yana taimakawa ainin. Amma su wannan mutanen abin da suke ba sa shiga inda jami'an tsaro suke iya kaiwa cikin lokaci, sai dai wasu fake a inda ba a iya zuwa da wuri kamar kowa ka banza kenan kafin jami'an tsaro su iso wurin sun ci garan karansu babbaka.
Akan haka ne, bayan wani taron masu ruwa da tsakiya kan sha'anin tsaro a Gusau babban birnin jihar, gwamnati Yari ya ba da sanarwar matsayar da aka yi ta kafaron nan haɗin gwiwa ta farar hula, wato civilian JTF a turance, a ƙarƙashin jagorancin hukumomin tsaro a jihar.
Mun ba da umarni ga kowace masarauta akalla ta dauki mutum 500 waɗanda gwamnati za ta biya domin su taimaka ma ainin jami'an tsaronmu domin ganin cewa sun ba su cikakken rahoto, sannan kuma sun taimaka wurin ma kama wanda aka tabbatar da cewa mai laifi ne a hannun ta musu domin gabatar da shi don hukunci. Idan muka dauki waɗannan mutanen 'yan ƙasa ne za su taimaka ma jami'an tsaro wurin tabbatar da cewa waɗannan miyagun ɗaya sun ba da bayanin inda suke ko kuma sun ma kama su gano. Shi yasa muka aza goro na cewa duk wanda ya kama wani mutum mai bindiga AK-47 da bindiga za mu ba shi naira miliyan ɗaya, kuma wannan zai ci gaba in Allah ya yarda domin tabbatar da cewa an rage waɗannan makaman a hannun waɗannan miyagun ɗaya insha Allah.
Tuni da aka yi haramar samar da dokar kafa sabon tsarin a majalisar dokokin jihar, inda za a dauki matasa kusan 8,500 da za a horar da su tare kuma da biyan su alawus na naira 10,015 a kowane wata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Ta gaida Murtala Faruk Sanyin a daidai lokacin da al'ummomin da suka koma yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke kokarin kwashe amfanin gonakin su daga da suka noma. Yanzu haka mayakan Boko Haram sun bullo da wani sabon salo inda suke bin manoman har gonakin su suna kwashe musu amfanin gona, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Al'ummomin yankunan da aka kwato da yanzu aka make cikin fargaba a yankin Malagal da Micika da ke arewacin jihar Adamawa sun ce maharan na Boko Haram kan yin shiga butu ne zuwa gonaki suna kwasan amfanin gona, kuma idan ya zo da kwarar kwana sai yadda ta kasance.
Wato yanzu suna bin gwanaki kenan.
Suna bin gwanaki mutane, gwanaki da ke bayan gari akan nan.
Shi ma da yake tabbatar da wannan hali da ake ciki, Mr. Adamu Kamale da ke ma zama dan majalisar wakilai da ke wakilta yankin na Marigal da Micika, ya ko bukaci ne da aka yi musu dauki?
Damuwa sosai yanzu da muke fuskanta. Wato wani sabon salo ne ya fito yayin da kuma suna girbi bisa ga noma a gwanakinsu, sai yanzu kuma sabon salo shi ne ɗan Boko Haram sai su fito su kore su su bi kayakin gonansu amfanin gonansu. Kuma noman da mutane mu suka yi da wahalolin da suka sha da damuna ya zama to yanzu ba za su iya samu su girbe amfanin gona ba. Kuma wanda suka girbe din ma in suka kawo gida ana biyo su ana wacewa. Kagan wannan ba karami asara ba. Idan shi shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya ji a tura jami'an tsaro a zo a ba wa manoma madagali tsaro domin su girbe amfanin gonansu.
To sai dai kuma hukumomin tsaro a jihar sun ce fa suna nasu kokari, to amma kuma sun buƙaci jama'a ne ma da suke kai rahoto da wuri. Sai Uthman Abubakar kaga kirin nuna 'yan sandan jihar ya ko bai na kokarin da suke yi.
Aikinmu ne kuma haƙi na kan mu, muka samu wannan rahoto mu dauki matakan na gaggawa domin tabbatar an samu zaman lafiya a wannan wajen. To a takaice dai da yake musu mutane mu suna na wannan wajen, kuma kamar da fara maka mun kwana biyu ma da samu ire-iren wannan korafi. To a mun tunan zai shi hukunnin mu, dole za mu fara himma na musamman tunda muna hada karfi da karfi da sauran mutane kuma musamman ƴan maharban nan da kuma mafarautan nan, za mu ci gaba da abin da ya kamata mu yi domin a samu su zaman lafiya a wannan wajen.
Yankin na Madagali bai da ko tazara da dajin Sambisa da ke zama tunzan mayakan na Boko Haram, inda ko sukan fito domin kai harin Sadiq Kanoge ko kuma gwabzawa da jami'an tsaro. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
to Allah kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. To idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi za a ji cewa
kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da amfani da ƙarfi da ya wuce kima kan ƴan kungiyar Shi'a mabiya Ibrahim Al-Zazzagi a lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja.
To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin wannan rahoto da ma sauran rahotanni da za mu kawo muku. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu dai ga Hawwa Umar dauke da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji, kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a dauki mataki da gaggawa ba. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Dakta, barka da warhaka.
Barkamu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa?
To cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan, tana samuwa ne daga wasu kwayoyin cuta da ake kira Vibrio cholerae, kuma akan dauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha, ko hannu ya taba ya kuma kai baki. Saboda kai wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo ai gudawa mai tsanani, mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo.
Na'am, to me ke kawo wannan cuta ta kwalara?
To kamar yadda na faɗa miki, kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta. Abin da nake nufi shine, misali aka samu kwalara din nan mai ita sai ya shiga bayan gida, sai ya fito sai ya taba wani abu, sai wani wanda bai sani ba yazo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi, zai iya daukar kwayar kwalara. Ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi, wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar kwalara, sai ta hadu da ruwa na sha, zai iya kawo cutar kwalara. Ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad, su carrot da sauransu, ganyayyaki, wani lokaci kayan lambu, za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne, ruwan kwatami ake amfani da shi. To idan aka dauke shi ba a wanke sosai ba, shi ma yana iya kawo ciwon nan na kwalara. Saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan tabaki ake daukar su, sai su kawo wannan cuta.
Na'am, to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita, ko kuma wannan amai da gudawan shine alamar ta?
To yawanci idan aka samu kwalara akan same ta ne yanayin annoba, saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa, sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu. To lokacin da ake cuta kwalara nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne, kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da dan amai haka, kafin a ankara sai a ga mutum ya shiga wani hali saboda yayi gudawar mai yawa. Bayan gida ne mai ruwa sosai, wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka, kin ga ba kauri gare shi ba. Wannan kashin na kwalara yakan kai haka. Zaki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu kwalara akan sa bokiti a gargashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwanci, saboda yawan kashin da yake yi, kuma mutum da zai iya kashin da zai iya cika bokitin.
Cutar na daukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin dan adam?
A gaskiya dan awoyi ne, yan awoyi ne zuwa kwanaki 2-3 haka da mutum ya dauka za ta bayyana.
Kamar suwa cutar tafi barazanar kamawa, manya ne, yara ne, ko kuma kowa cutar takan iya kama shi?
Cuta ce da za ta iya kama kowa, kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin dan kankanin lokaci.
Cutar kwalara na ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka sakamakon yin mu'amala da mai ɗauke da ita?
Eh, tabbas cuta ce da kamar na faɗa miki, misali mutum ya shiga ban ɗaki ya fito kuma yana da ɗauke da kwayar kwalara nan, sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa, misali mutum zai iya ɗauka ta wannan hanya, saboda haka ana ɗaukar ta sosai ta wajen mu'amala.
Kamar kwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take yi kafin ta mutu, watakila mai ɗauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba, shin kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya ɗauka ba?
To akwai matsaloli da dama. Na ɗaya dai shi ɗin wanda yake da cutar kwalar, kamar yadda na faɗa miki, cikin awowi zuwa 'yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi, kuma mafi yawancin mutane da suke mutuwa za ki ga cikin 'yan awowi ne suke mutuwa. Saboda haka takamaiman a ce ga awar da zai yi kafin ya zama ba shi da matsala, wannan wani abu ne mai wahala shani. Ba a san yaushe ya ɗauke ta ba, yanzu ne ko ɗazu. Amma dai idan aka ce ana annoba, kai kafin ma ba wai lallai annoba ba, ya kamata ya zama ɗabi'a ce ta wanke hannu ɗin nan. Ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana ƙuda mu'amala da abinci da ruwan sha da sauransu. Saboda ko ƙuda yana iya misali ya je ya ɗauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan, ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci, kuma ya zama matsala. Shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce, baka ma sani ba, ya kama handle ɗin misali ban ɗaki ya wuce, kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce. Saboda haka abu ne mai matsalar gaskiya, ya kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman an yi amfani da bayan gida.
Cutar tana da rigakafi, misali idan annoba ce ta barke, akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu ba ya kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar?
To rigakafi na farko shine kyautata tsafta. Sannan idan aka samu labarin ɓullar kwalara a wani al'umma ko a wani gari, to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro. A wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a, saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Akan yi allurai na rigakafi na kwalara ɗin, yawanci akan yi su kamar bayan duk shekara uku zuwa shekara biyar haka, saboda yawan annoba da ake samu. To amma abu mafi a'ala shi ne kasance a al'umma ɗin an kauda matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi, da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu. Sannan a kula da tsaftar abinci, sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida. Saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar ɗin kafin ya fara aiki, in mutum ya ɗauki cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani, yana iya samun cutar.
Kenan allurar rigakafin a wani lokaci kenan take ɗauka kafin ta fara aiki a jikin ɗan adam?
Tabbas akwai lokaci da take ɗauka kafin ta fara amfani, saboda haka babban rigakafi shine na tsaftar nan.
To likita, me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti? Misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti, menene abu na farko da ya kamata a yi masa?
To abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa, a yi ta kokarin bashi yana sha, sannan a yi gaggawa kai shi asibiti. Saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din ya fi ƙarfin yawan ruwan da zai iya sha din. Sannan kuma koda ya sha din, abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake zubarwa ba. Saboda haka da buƙatar cikin gaggawa a kai shi asibiti. Saboda kamar na yadda na faɗa miki, wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda, wanda kinga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali.
Likita, akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara?
An daɗe ana yin wannan wayar da kai. Don na san tun muna ƙananan yara akwai malaman duba gari, suna shiga lungu-lungu, suna duba kuma masu sai da abubuwan ci, suna matsanta cewar sai sun rufe ɗin, kamar misali masu sai da irin kibi ɗin nan, zaki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda ƙuda kada ya zo ya hau. Ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti, misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya. Saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta, wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare yaduwar cutar kwalara.
Daga ƙarshe, wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalinsu daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara?
To, abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha. A tabbatar cewa bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta ya mata marfi. Idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami pit latrine ya zama yana da marfi, masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje, haka in an ci abinci a wanke kayan da aka ci abincin da su kare kuza ya zo yayi mu'amala da shi. Mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata yanayin da ake samun ruwan sha. Sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewar zai iya zama kwalara, to da buƙatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan, saboda a ɗauki matakin da ya kamata na haɗa yaduwar ta cikin al'umma.
To, masu sauraron mu, kada ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ta likita, yanzu za mu amsa tambayoyin masu sauraron mu. To, ga tambaya daga Buba Mai Goro Gashuwa, yake cewa, likita, menene amfanin shan fura da nonon saniya a jikin ɗan adam, kuma gaskiya ne shan fura yana jawo kasala da ƙaton tumbi?
To, fura dai ana yin da gero ko abin da ya kama da gero. To, shi kuma wannan nau'i ne na abincin da ake cewa carbohydrate. Sannan nono kuma wato madara ne, yana da kitse za a ce ko mai, saboda haka yana da sinadarin fat da kuma abinda ake cewa protein ga a cikin shi. Saboda haka shan fura da nono, mutum kenan ya samu sinadarin carbohydrate da sinadarin fat da sinadarin protein, wala Allah hada wasu sinadarai kuma na daban. Yanayin ita shan fura a kan kanta kaɗai ba za a ce tana sa ka tumbi ba. Misali, idan ka duba al'umman mu dake arewa, akwai inda shan fura ya zama yau da kullum, kuma mutanen wurin ba su fahimci ƙaton tumbi ba. Abin da yake kawo ƙaton tumbi yawanci idan mutum ya ci abincin da ya fi ƙarfin buƙata, saboda haka jiki sai ya adana shi ya sarrafa shi ta kitse, wannan shi ke kawo tumbi. Saboda haka idan ana yi mata shan da ya fi buƙata ne, sai ya kasance za a iya samun tumbi, amma ba wai dan ita akan kanta za ta kawo tumbi ba.
Shi wannan maiƙon koda nan gaba zai iya yi mutum illa ko kuma ba shi da matsala, shi maiƙon da ke jikin wannan nono din na saniya?
To, a gane cewar shi kanshi maiƙo abu ne da jiki yake buƙata, amma abu ne mafi ala ya kasance dai an yi shi daidai. Duk abin da ya yi yawa, jiki zai taraje shi aje, zai zama matsala. Amma in za a sha daidai buƙata yadda jiki ke buƙata, babu wani matsala.
To, masha Allahu, masu sauraron mu, duka abin da zamu iya dauka kenan a shirinmu na kiwon lafiya na wannan mako. Waɗanda ba su ji tambayoyinsu ba sai su tare mu a mako na gaba, domin kuwa zamu ansa tambayoyinsu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri, wato Dr.
Lal Musa Tahir,
sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To, madalla gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga baba ya dama da labarai, amma wannan karan a takaice.
Gwamnatin Afghanistan tana ci gaba da fuskantar rashin nasara akan Taliban, a cewar masu ido na Pentagon. Suna cewa Kabul tana rike da iko ko kuma tana da tasiri ne a kan kashi 56 cikin 100 na gundumomin kasar. Wannan ne matsayi mafi karanci tun lokacin da mai bincike na musamman akan shirin sake gina Afghanistan, ko kuma SIGAR a takaice, wanda ya fara bibiyar gano yawan gudumomi da ke hannun gwamnati tun cikin watan Nuwamban shekarar 2015. Wannan alƙaluma na nuna dabarun da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar akan Afghanistan watanni 14 da suka wuce. Kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Yanzu Taliban tana da tasiri ne akan kashi 12 a cikin 100 na gundumomin Afghanistan, kana kashi 32 a cikin 100 suna zaman kansu ne, ba su karkashin gwamnati kuma ba su karkashin 'yan bindigar.
To, madalla,
Kafin mu yi sallama muna taya Ruwaida Alhaji Baban Matti Musa da mijinta ta Hasalin Babal Wa'iz murna daurin auren su da za a yi rana Asabar a masallacin Al-Harmis a Bronx, New York. Allah ya ba da zaman lafiya ya kuma ba da ikon zuwa. Amin. Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu sake kawo muku wasu sabbin rahotanni. Yanzu a madadin Baba ya koma Keri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiru Dido ne wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da mai injiniyan mu Rayu Darrell Smith. Ni Sarfil Hashin kuma dake cewa sai mun sake saduwa in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde.